أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قال جدد قدير مقال الله سبحانه وتعالى da ya hada kuskokinmu a wannan masallaci na mai tarun albarka, a wannan yini mai tarun albarka, wato yini Laraba kenan, dare na Alkamis da yau wata na Rabiul Awwal, iya da kwanan kwanuka guda 13, yau dafuwan 12 kai, yau 12 ga watan uku musulunci, wata Rabiul Awwal. Hijira yau na da shekara 1445, 27 ga watan 9 miladiya 2023. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci, domin ɗorawa daga inda aka tsaya game da gudanuwar muhadarori da suke bayuwa a wannan masallaci lokaci bayan lokaci, da ana zuwa mu tattauna domin mu ƙara fahimtar da junanmu addinin musulunci. Babu shakka wannan al'amari ne mai kyau wanda iya cikin ɗabi'u na magabata, kuma wannan shine makasudin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya zo ya ainihin nuna wa mutane hanyar tsira, kuma ya nuna wa mutane hanyar bata domin su guje ta. Wannan shine dunkulallen sakon musulunci, kuma shine dukkan fata da bege na dukkan wani mai da'awa akan sunna, akan agudu tare kuma a tsira tare. A tashi shugaba sallallahu alaihi wasallam, Allah yana cewa da shi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba ya rasulullah sai dan ka zama rahama ga duniya gaba daya. Kuma rahamar daga cikin rahamar da Allah ta'ala ya turo mu'ajin Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka ji sakonsa, ka bi ka samu tsira da rahamar Allah a gobar kiyama. Allah ta'ala ya mana jagora, ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai, ya ba mu ikon gane kuskure, kuma ya ba mu ikon kauce masa. Allah ta'ala ya mana jagora. Allah ta'ala a Qur'ani ya ce, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Allah ta'ala ya ce, hakika akwai abun koyi mai kyau gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ga wannan wanda ya imani da Allah kuma ya imani da alkiyama za ta tsaya, za a samu wasu tawaga. Allah ya samu na ciki wanda Allah ya ce fariqun fil janna, kuma za a samu wata tawaga wanda Allah ya kaddara ba mu a ciki wanda za a ce fariqun fis sa'id. To duk wanda ya imani da Allah, ya imani da wannan yini da Allah zai kaddara bambanci tsakanin masu imani da marasa imani, da masaukin masu imani da masaukin marasa imani. To duk wanda ya imani da Allah, ya imani da gobe alkiyama, kuma yake ainihin ambaton Allah, ambato mai yawa. To Allah ya ce Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine abun koyi mai kyau a tattare da shi. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyi akan dukkan dan wannan al'umma. Allah ya turo mana shi, ya isar da saƙon da Allah ya turo shi, sannan kuma mu an ɗora mana wajibcin mu bi shi. Maɗabi'antu da ɗabi'unsa matuƙar ba kususiya ba ne, mu bi al'amuransa da umarninsa, mahanu daga cikin dukkan abin da ya hane ni, wannan shine haƙƙi na wajibi akan ɗaiɗaikunmu game da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam. Yasa malamai musamman malaman aqida suke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da kowane musulmi a wannan al'ummar, to akwai wani wajibi guda hudu wanda yake dangance da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni abin iyakai na kai ma iyakanka duka iyakanku. Na farko dai da'atuhu fi ma amara, wajibi ne ni wa manzon Allah da'a a dukkan wani umarni da ya bayar, to wajibi ne ni wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam, shine da'atuhu fi ma amara. Allah ta'ala ya wajabtar mana masa da'a mu bi shi, kuma ya ja kunnenmu akan kin yi masa da'a da kin bin umarninsa. Ya yi magana ta narkon azaba game da masu sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya ce fali hazaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. A ja kunne waɗannan da suke sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dai wata fitina a duniyan ce ta cin musu ta kama su, ko kuma a'a Allah ya musu jinkiri sai gobe alkiyama Allah ya danna su cikin azaba. Yasa sabawa manzon Allah ba a wanyewa lafiya, sai dai ka tuba in Allah ya karbi tubanka magana ta wuce. Amma mutum ya sabawa manzon Allah da gangan a ce ya wanye duniya da lahira, wallahi bai isa ba. Domin Qur'ani ya nassa cewa saba masa ba a wanyewa lafiya, ko dai Allah ta'ala ya kama mutum da azaba tun a duniya, ko kuma Allah ya jinkirta wa mutum sai gobe alkiyama, ko kuma Allah ya hada wa mutum duk biyun gaba daya, a masa kamu a duniya kuma a masa kamu a gobe alkiyama, duk akan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yasa karamin misali abin da ya faru a Uhud, wanda dukkan mai bibiya ya sani cewa a Uhud Allah ya kawo wata jarrabawa da gare shi, wanda an kashe mahaddatin Al-Qur'ani an ci sama da mutum 70 a wannan yaki da aka yakin Uhud, wanda shekara 4 ne bayan hijira abin ya faru. Bayan an yakin Badar da shekara ta dawo da ƴan watanni kuma aka yakin Uhud, to sabab na abin da ya kawo karayar musulmai da wannan kisan da aka yi wa mahaddin Al-Qur'ani akwai sababi. Sababin shi ne a lokacin akwai wa'ansu sahabbai da manzon Allah ya dora su kan wani umarni, ya suka samu shubu'a da kuma shedan ya yi tasiri, ya suka saba wa umarnin manzon Allah amma ba da niyyar ganganci ba. Akwai shubu'a, akwai abin da suke ganin kamar haka shine daidai. Abin da ya faru a gurguje shine an je yakin Uhud, kamar yadda aka sani Qur'ani ya bada labarinsa. Farko bayan kafirai sun ji ciwon abin da aka musu a Badar da kashe musu manya-manyan shugabanninsu da aka yi, to suna ta shiri, suna ta target akan jari sun rama wannan abin da aka musu, suna ta aika goron gayyata zuwa ga 'yan uwansu kafirai, suna ta tanaji na makamai da dukiya akan wannan yaƙi da za a yi, wanda suke ganin za su ɗaukansa akan abin da aka yi musu a Badar. To sai wannan yaƙi ya haɗu yaƙin Uhud, farko sai Allah ya baiwa musulmai nasara, wanda farkon tada yaƙin musulmai ne suke cin nasara. An fara bige nasu, an fara karkashe nasu, har ma sun fara guduwa, domin alkawarin Allah duk inda mai imani yake to Allah ya alkawarin zai taimake shi. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina najjul mu'minin. Allah ya ce haƙƙi ne dora kansa ya taimaki masu imani duk inda su. Shi yasa Qur'ani yake ba mu labari cewa wa laqad nasarakumullahu wa'adakum iz tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum
wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtiliyakum wal qada'a fa'alukum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Allah yake cewa wala qad sadaqakum Allah wa'adakum, hakika ya ku mu'minai manzan Allah da sahabbansa, hakika Allah ya cika muku alƙawarin da yi muku. Sadaqakum Allah wa'adakum, yaushe izdin nan zarf ne, zarful makan akun da aka hadu domin gwabza yakin Uhud, a wannan gun Allah ya kawo taimako zuwa ga masu imani. Iztahussuhum bi'ajli, iztahussunahum bi'ajli, lokacin da suke ake karkashe kafirai, tahussunahum bi'ajli. Imam Zamakhshari a cikin littafin tafsirinsa Al-Kashaf yake cewa iztahussunahum bi'ajli al-hassu yaji yin al-qatlu zari'a, shine kisa wanda za a ce kisan yayi kama da kace kisan kiyashi. Dan farkon yakin, farkon tada yakin Uhud, masahabbai sun samu galaba akan kafiran Makka a lokacin. Kina istahsunahum biizni, har ma sun fara jefar da makamansu suna guduwa. Da za a fara yakin Uhud sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabo sahabbai sun kai su 50 ko 57 ko da wata ruwayar 47. Ya dora su akan wani dutse yana ce masa Jabal Ruma, wanda har yanzu masu ziyara sun je Saudiya, musamman sun je Madina, sun je kusa da Uhud, akwai wannan dutsen yana nan. Sai dora su akan wannan dutse, su sahabbai wanda ya zaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya nada musu Abdullahi ibn Jubair, yace ya zama shine komandan sa akan wannan dutse. Abai da manzon Allah da sauran sahabbai ana can ana gwabzawa, amma kuma nan ya dora Abdullahi ibn Jubair da wannan sahabbai, ya ce kar su sauko daga wannan dutsen ko da sun ga ana musu kisan kiyaye, kar su sauko. Har sai manzon Allah ya ce ku sauko. Ana fahimta farkon ta da yaki da su sahabban da suke kan wannan dutse suka ga kafirai sun fara jefar da kayan suna guduwa, ya suke ganin kamar yaki ya zo ga cikin, tunda sun juya sun fara guduwa suna jefar da kayan su, ya suke cewa al-ghanimatul ghanima, al-ghanimatul ghanima, masauka mu je mu ibi ghanima, masauka mu je mu kwace ghanima. Sai Abdullahi ibn Jubair yake cewa a'a, kar ku manta manzon Allah fa ya ce sallallahu alaihi wasallam, kar mu sauka daga wannan dutse ko da mun ga abin da ya faru, in dai ba shi bane ba mu umarni mu zauna. Hiske cewa ai yaki ne, ai maki abin nan ko bai a dubaran yaki ne, dama an dora mu anan ne domin mu tare wani abu, amma yaki ya kare a tunda sun fara guduwa mu sauka. Shi komandan su ya ce kar mu sauka, kar mu saba wa manzon Allah mu zauna. Mafi yawan su sai suka sauka kan wannan dutse. To a lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba, da ya ga sun sauko daga kan dutsen nan mafi yawan su, sai ya ja wata runduna ta kafirai a wancan lokacin, da suka zagaye wata bayan dutsen wanda suka ragu a kan dutsen suka gama da su, sannan suka tisa manzon Allah da sahabbai a gaba suna kokarin iban ganima wanda daga cikin sahabbai su kuma sun zo sun far musu. Waɗancan da suka gudu da farko da suka ga an dawo an tuso musulmai a gaba, su ma suka juyi kuma sai aka hada musulmi a tsakiya. An fahimta shine hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, lokacin farko ku fas ku fara cin nasara, har lokacin da ku samu fashil. Fashil shine kamar inda yan tsayawa akan ra'ayi guda daya, wannan waɗannan su ja waɗannan su ja, a samu baraka, shi ne fashil. Su na kan dutsen nan sun samu fashil, ma'ana sun samu rarrabuwar kai akan umarnin da manzon Allah ya ba su. Wa tanaza'tum fil amr, kuma kuke jayayya akan umarnin da manzon Allah ya ba ku. Wa asaytum, kuka saba umarnin da manzon Allah ya ba ku. min ba'di ma arakum ma tuhibbu, bayan idan ku ya nuna muku abin da kuke kauna, shine kun ga an fara jefar da abubuwa na ganima za ku je ku dauka. Allah da kansa yake fada sabai wannan, yace minkum man yuridu dunya, daga cikin ku akwai wanda da maluri ce daga wasu, in ba Allah ba wai sai fada sabai wannan, inna Allah la yastahi min al-haq wallahu la yastahi min al-haq, yace daga cikin ku akwai wanda duniya ta cika wasu, wa minkum man yuridu al-akhirah, kuma a cikin ku akwai wanda lahira ce ta kawo ci ba abin da zai da duniya. Allah yake fada wa sahabbai wannan abin da minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, Allah ce summa sarafa kuma anhum, sannan Allah ya juyar da power ku akan su, da ku ne akan su ai kun fara cin nasara kun fara karkashe su, sannan sai Allah ya kwace power a hannun ku ya ba su, liyabtaliyakum, domin ya jarraba ku, domin ku gane sabawa manzon Allah ba a kwashe wa lafiya. To wannan shine sanadi da Qur'ani yake ba mu labari na irin baba kare da aka samu wa musulmi a yaji ko akwai kaddarar Allah kan ta, amma ga sabani sabowar su da kan dutsen shine kai wannan matsalar kawai. Sai Khalid yake cewa dama a lokacin babbar barazanar da yake fuskanta a wannan yakin ko wannan mutanen kan dutsen ne, amma da yaga sun sauko yake magana ta kare, an fahimta, amma sai Allah ya ce wala kada afa Allahu anhu, ku ji Allah ya yi to abin da yake a basa so yake ko ba gaskiya bane, Allah ya ce sun mai laifiya yake kuma sai ne dama shi aka saba kuma ya ce ya yi wala kada afa Allahu anhu, Allah ya ce ya yi mu wallahu zu fadna lil mu'minin, Allah iya da fara Allah mai girma akan masu imani. Kun ga wannan sahabbai ne fi ayyuwa da suke kwana da manzon Allah, suke tashi da shi, suke cin abinci da shi, suke zama da shi, suke fita yaƙi, suke fita ko ina, amma ga shubha da ta same su, suka saba umarnin da manzon Allah ya dora su aka, amma ga irin yadda Allah ya yi, an ce a wannan yaƙin har an fara kururuwa da yaɗa jita-jita ma manzon Allah ma an gaje, yasa lokacin Abu Sufyan shine shugabansu a lokacin bai musulunta ba, ya ga musulmai sun tsaya carko-carko ana ta tunanin abin da ya fa ina wane ma an kake shi, ina wane ma an kake shi, ana aka shi Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana aka shi Sumsa bin Umayr, ana aka shi baban Jabir bin Abdullah baban Jabir, ana aka shi da sauran sahabbai masu yawa, ana aka kai su da yawa. To sahabbai sun tsaya suna jimami da manzon Allah da sauran manyan sahabbai sun tsaya dai ana ta jajjabin abin da ya fa, kuma Abu Sufyan da shi da rundunarsa suna ganin sun ci nasara, suna can gefe guda, sai daga muryarsa ya fuskanci sahabbai lokacin bai gane manzon Allah yana cikin su, domin tazararsu suna karan tsawo tsakaninsu da shi, sai yake cewa fikum Muhammad, inji Abu Sufyan, a cikin ku ku waɗancan sahabban da suka karɓo akwai Muhammad yana cikin, sai annabi Muhammad ya ce fala tujibu, ku kyale shi karku ce masa ko, ya ce a fikum bin Quhafa, a cikin ku dan Quhafa yana cikin ku, mana Abu Bakar radiyallahu anhu shine Abdullahi bin Abi Quhafa, yine cikakken sunan sa kenan, iya cikin ku nan ma manzo Allah ya ce bala da jibu kar ku amsa masa, a fikum Umar bin Khattab, ya ce a cikin ku Umar bin Khattab yana nan, sai manzo Allah ya ce bala da jibu kar ku bashi amsa, ya dace sai ki ce kutil idan an kai su da manzon Allah din da Abubakar din da Umar din da basu amsa ba duk an kai su, sai daga hannu ki cewa a ala hubal, ma'ana dutsen Hubal yayi nasara, gunkin Hubal kai yayi nasara, gunkin Hubal yayi nasara, a daidai lokacin kuma sai manzon Allah ke ce ku mayar mai da martani, domin an taba janibin tauhidi, in an taba tauhidi ba sa sauci ba daga kafa, ware kai ma jinin ka yi zuba akan tauhidi ka tafi lahira ba, ka duba yanayin da manzon Allah yake ciki, an kashe mai sahabbai har da babban sa ci, ana jajjabi ana kuka, amma da aka taba janibin Allah ake nema a dora wani abu a saman Allah, manzon Allah ya ce kuma yi nufu da mutane, sai sahabbai suka ce manzon Allah me za mu ce masa, sai ya ce ku ce Allahu a'ala wa ajal, ku ce Allah shine madaukaki shine mafi girma, Hubal gunki ne mai kaskantar daraja ne, amma Allah shi ne ya alawa ajal, sai yake cewa lana uzza wa la uzza lakum inji abu sufyan mu muna da uzza ku ba ku da uzza yake yi wa musulmi goli sai manzo Allah ce ku mayar masa da martani sai sabai suka ce manzo Allah me za mu ce masa sai manzo Allah ce ku ce allahumma wulana wa la mawlana Allah ne majibincin al'amuran mu ku ba ku da majibincin al'amuran zalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna kafirina la mawla lahu an fahimta to kun ga wannan isa ce a gurguje nazo da ita domin mu gane cewa sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karaman bala'i bane ba tunda har Allah zai wa sahabban manzon Allah irin wannan hukunci ya dandana musu aya a hannunsu domin manzon Allah ya ce ku zauna kan dutsen nan kar ku sauko saukowar da suka yi suka sabawa manzon Allah wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbu sai Allah ya ce wallahi ba zai bar su amma inda to kun ga ashe duk abin da nake ciki a yau ya yanguwa wallahi bai kai la'adar abin da aka yi wa safai a uhu ko la'adar sa bai kai ba yau ka tuna kai da mu da muke ikirarin mu ahlus sunna daga safa tashin ka da asuba zuwa yau umannin manzon Allah nawa ka sa kafa kai bata yi kar kai kaza manzon Allah ya ce kar kai manzon Allah ya ce kai kaza kuma kana da ikon yi ka kirga na kirga nawa kai fatali da shi nawa kai fatali shi kuma Allah iya kallon mu iya jin mu iya gano to kun ga ce duk abin da zamu gani a wannan zamani duk abin da zamu fuskanta na kalubalen rayuwa a wannan zamani wallahi fala talumuni inji shi da ko walumu afus ko ajiyar zigar ya zalika su ko kana ahlu sunna dama yan bid'a dama ba ta so ake bada ba kai da kace kaji ka gani sunna zaka yi in an haihu a gidanka wace sunna kake kokarin tabbatarwa idan an ma mutuwa mutuwa da kake da power kanta kai ne waliyin gawar ɗanka ne ko matanka ne ko wanda kake da full power kansa ya mutu wal irin kokari kai na tabbatar da sunna a mutuwa aure zaka yi musamman aurarwa zaka yi in aure zaka sai da kai da kai tunda zuwa zaka kai neman a baka amma in kai zaka aurar kai ne mai power yi amma tsayin ka na uba da zaka aurar da yarka ko wanda take karkashin ikon ka da mulkin ka wani abu ka rufe ido kace yau sunna za a yi a wannan abu duk miwa kan wani tambayi dama abin da baka da iko baka da haufi ka la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha abin da ba kai bane mai iko baka da fawa ka to in ka ga ba ai ba ba ai daidai ba to ba zaka damu amma baka da wani haufi ya kai shi amma abin da kake da iko cikakken iko kansa to kai ma kanka ka kasai ina ga wani ballantana kuma aje ina ga hukuma saboda ka wajibi ne idan ana magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibin mu ne mu tattara kafafun mu a guri magana ce ba ta wasa ba in Allah iya magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi magana ce ba ta wasa ba magana ce wanda ya kamata ka sata kokon zuciyar ka rike ta in umari ne ya bayar wajibi ne kai iyayenka wajen cika wani umarni yasa waccan magana da muka dauko ta malaman tauhidi suke cewa ba'atu bi ma'a da ni da kai da su dukan mu gaba daya wajibin mu ne mu yi wa manzon Allah da'a a dukkan umarnin da ya bamu ana fahimta abubuwa da yawa wanda suke mu'amalat ne na yau da gobe akwai umarnin manzon Allah kansu wani ya je ya fahimta ba ya karanta ya gane to wannan ma ya zame masa kalubale ballantana kuma ya tabbata kansa wajen aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu jan tufafi a ƙasa ko tufa ta wuce idansa manzon Allah har kalmomi ya faɗa masu tada hankali a gun mai imani game da wannan akwai gun da yake cewa Allah ma baya kallon kadara akwai wanda yake cewa duk abin da ya sauka kasan idan sawo na tufar mai musulmi to wannan abin da ya sauka a wute yake zai yaya ji sai aka ba umarni ne ba mai to amma yanzu ahadu sunna nawa zaka samu wanda tufafin mu dama in ma za mu je a gwada mu a danka musulmin ce sauka kasa da mu imma banda Allah ta'ala ya ce mai kimoni ya yi wuce ta zarce din nan na za ga mutum shi ba mace ba amma tufa sa kasa iya ja haka shine garifi ne cinyewa kuma kowa da babba da karami kowa haka sai domin shi dan yazo ya ce ba haka shine mai kyau to saboda kamar zan Allah ya hada wannan idan kai da gangan to kana cikin mutanen da suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka jira ga irin wannan matakin Allah da dauka an fahimta manzon Allah ya hana mu aske gemu umarni ya bayar yace uful lihiya wa qasirus shawari wa qasirus shawari mazalace duk mumini dan wannan al'ummar tawa to manzon Allah ya ba mu doka yace in gemu ya fito mana mu cika shi kar mu aske mu gyara shi mu bar shi ya cika sannan gashin baki kuma a datse shi ba a san mumini ya bar gashin baki zango zango din umarni manzala ce a datse gashin baki a bar gemu haka yake dan wannan al'ummar idan kullun sararka aikinka aske gemu kullun habarka kamar tulo turu irin na kasa din ko san shi ko ko da gina ma yan birni ne sosai mun yi zaman karkara mun san tulu yau yawa ya zamto yawa ya zamto ba adamin gashi ma tadal kullun kana sa shi ya binka aske ka sa mai ko goye kamar bayan ƙwarya me kake gujewa ne kar ka tsoma ka mutu haka ne ko ita mutu wannan dole ce ta mu da a ciki mata bi bar da kai da ka mutu ya iska dole amma ma'aikin Allah ya ce ga abin da ya ce mu yi kuma yanzu idan ka bar gemu a fiskar ka wazai zo ya kama ka wazai zo ya kama ka yace ka bar gemu ka kare dokar gwamnati za a kama ka a daure ka babu wannan dokar to amma sai ya ga mutum da kansa wai shi ba zai tsaya ya yi wannan sunnar da kansa ba tsoro yake kunya yake ji kar a ce kaza kar a ce kaza biya je shari'a ta to kuma ga abin da ma'aikin kai faɗa game da wannan har inda gangan kake wani to ka guji fadawa cikin masu saba umarni manzon Allah da gangan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ana kwalla kuka idan an yi mutuwa an banu an lalace an shiga uku an yi waye duk manzon Allah ya hana mu ya ce kar ku kwala kuka mutuwa kar ku yi mu da'awa bi da'awatul jahiliya rumfa ta fadi an shiga uku an lalace duk za ka ji wani an mai mutuwa iya wannan sun ba tun iya faɗa har manzo Allah ce in mala'iku suka ce amin fa abin da kake faɗa ya tabbata ba idan kace ka shiga uku mala'ika ce haka ne yake nan magana ta kadi rumfa ta faɗi eh haka ne to suke da rumfa ta faɗi yasa manzo Allah ce kar ku kudu komai sai alkhairi bayan mutum ya mutu ba laifi bane kai hawaye amma mutu hawaye zuba a fuskar ka ba tare da ka kwalla kuka ba wannan sunna ce ba manzo Allah yayi lokacin da dan sa Ibrahim al-Mu'azzam ya mutu yayi hawaye har ma sabai suke cewa manzo Allah kanka kake kuwa ce a ai rahama ce jin kai ne tausayi ne abin da yana kwalla kuka da wannan kururuwar da wannan fadar maganganun marasa saiti ya ana maza da mata yace kar ku yi wannan amma yanzu zaka mutum kato da shi komai amma ya dora hannu a ka iya rusa kuka kaga wannan kada'an ya saba umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya ce kukan da masu rai suke yi ana azabtar da mamaci da shi in so ne kake yawa babanka ya mutu ko ummanka ta mutu ko waye naka ya mutu zaka so azabtar da shi duk kauna ai ma ba kauna sa kake ba kenan in dai kauna ta gaske ce kuma kana aikinka bisa ilimi to in ka kwalla kukan mutuwa to manzon Allah ya ce kuma azaba za a masa yasa akwai wani malamin mu yake ba mu labari suna karatu a jami'ar islamiyya ta madina akwai wani mutum iran ne ko iraq in between sai matarsa ta mutu ya zo saudi iya karatu da ita sai ta mutu a gun mutuwar an je ana jana'iza sai ki ta kwalla kuka a gaske mamaki yace amma Allah kuma ga cikin karatun addini kuma kai da zaka faɗa mutane ma ya kake wannan kuka sai ce wallahi da niyya yake so yake a mata azaba domin ta gasa shi wallahi yace wallahi da niyya nake kukan ba dan man sani bane in sun ba shi hakuri can ya lamba sai sai kwallawa yace wallahi ya kwalla domin a sake mata azaba amma yinta kaga zaman su da ita bai ji dadi bane ta azabtar da shi azabtarwa ma ba kankanwa ba to mahallu shahidi anan shine kukan da kake yi wa mamacinka na kwallawa da ki to iya sa aiwa mamacinka azaba kaga ko dan wannan ma kuma karka sabawa manzon Allah ma ka daina wannan kukan idan amma mutuwa kai hawaye ka zauna cikin alhini da damuwa duk wannan ba laifi bane ba amma kuma ka kwalla kuka dazu kana ta iyu kuma ka zo kana ta dadan na waya zuwa ka yi ga Facebook ka shiga waye duk kuma har ka manta kukan ba ko awa biyar ba ai ba ka dauko kai kana da dadan abinda ake so kai alhini ka zauna cikin damuwa duk wanda ya ganka sai lalle amma mutuwa kana cikin damuwa to wannan duk ba ne ba amma wannan kururuwar maza da mata duk manzon Allah ya rama yanzu kuma ka je ka yi da mata su yi sun mai da abun biki ma ai wancan mutum ku kuma lokacin da baba na ya mutu ni ma ba zan mata ba a wancan wallahi ta yi kokari tun da kofa nake je mare tsan ni ma ai nayi haka ba su yi ba kwalla ku ka ihun nan duk sun da niyya suke su san to wallahi da mu da matan dukan manzon Allah ya rama sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin abubuwan da ya hana mu cikin mu'amala ya hana mu cutar da makota kana zo da makocinka ya sani bai sani ba ka cutar da shi to ka aikata abin da manzon ka yara ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce duk mutumin da yake da niyya a zuciyarsa na cutar da makocinsa to wannan mutum ba shi da imani ba shi da imani ya zaga fitina da fada da zuwa kotuna duk mutum makoci da makoci ba a zaman lafiya ga hasada ta shiga juna ga gaba ga rashin mutunta juna ga fatan bala'i wa juna duk wannan ya faru ne sanadiyar kin bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha Allah ya kare da dare take cewa bata taba zatar makoci ba za a lissafa ba cikin masu gadan makocinsa har sai da Qur'ani ga masa domin irin yadda manzon Allah yake jaddada alaka tsakanin makoci da makoci da za mu bi wannan koyarwar tasa da mun zauna lafiya amma yanzu makoci zai yi tafiya bai aminta da makocin da zai barwa bai aminta da makocinsa ba har ma koyewa yake karye kar a yadda makocinsa ya san baya domin bai aminta da zai iya mai sharri ba wannan saba wa wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin umarnin da yake ba mu ya ba mu umarni mu kyautatawa marayu kar mu ci haƙƙin maraya hasali ma mu dauki dukiyar mu da Allah ya ba mu masa hidima wannan umarni ne har ma ya faɗa ki yake cewa da ni da dukkan wanda ya jibinci al'amarin maraya za mu shiga aljanna da shi ka faɗa da kabar haka manzon Allah ya to amma yanzu abin takeici abin bakin ciki ba ma wai ka taimaki maraya ba ba ma wani a nesa ya cuci maraya ba a'a da an wuce wannan ma yanzu kawo ko bappa na maraya zai cuci ku je kotunan musulunci ku sha mamaki wallahi su matallahi kaga maraya ya kawo babban sakara ya cinye mai dukin uwarsa ko kanin babansa ko wan babansa ko kanin mahaifiyarsa ko wan mahaifiyarsa wanda da ne abunka ba dan kare ba in Allah ya zo da kai ne ka mutu ubansa iyanan da rai kuma shi zai kula da yayin gaba shi yasa Allah a Qur'ani ya nassanta cewa duk mai cin dukiyar maraya da zalunci ta wuta yake cewa kansa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar duk masu cin dukiyar maraya da zalunci su ci wannan dukiya to Allah ya ce a faɗa musu wuta suke ci wuta ƙarar suke ci duk mutumin da ya kifa kai akan dukiyar maraya wallahi ka tausaya masa manzon Allah ya ce wuta yake ci Allah ya nasa da wuta yake ci kuma ya ce ya ci iya mutuwa za a jifa da wutar sa'ira wa sai salo da sa'ira amma a yanzu wallahi dai ƙalla kwanaki mun yi wani research kan kotunan musulunci a wannan jiha mun je kotuna har waje local government waje duk mun za ka shari'a court da upper shari'a court ba kotun da muka je ba mu tadda kiss din gadan maraya ba da kiss din aure a cikin musulunci ba ko tunda muka ce ba mu samu wannan kiss kisa kisa shi ne an cinya wani maraya ko kisa an raba an bai wani ya gudu wani iya karami har ya taso iya ta bincika ina dukin uwar sa da ya rasa kuma tsakanin wizin yan kokuban da suka cinye a garuruwan musulmai ake ta malamu kama da wani musulmai yasa Allah ke cewa walakashi alladina law taraku min khalqihim suryatan bi'afan sai ce kafu alaihi falyattaqullaha wa liqulu qawlan sadida yace ku ji tsoro mana ku wanda kuka kafa ido da fiska da kai akan dukiyar baraya ko tsorta mana kuma akwai yiwuwar za ku mutu ku bar yara kanana kamar dazu ina ganin karatun wani malami yake cewa hidimar yara da kudin makaranta su yana ka alkai yace wallahi duk tsiyar ka sai ka mutu ka bar wani yaron ya fara ma ne yace kuma sai aka fada ma shi ba zai karatu ba Allah ba zai rike kuna fahimtar magana kar ka yadda ka ce wai hidimar iyali ta yana ka zumunci kai abin da zaka yi kawai amma ka dinga iban wani abu cikin dukiyar da Allah ya baka na zumunci yan uwanka na ƙauyukan nan da abokan mahaifanka din nan da marayun unguwar ku din nan da dattawan nan da masu muku hidimar addinin nan wallahi kar ku manta da cikin alkhairin da za ku haƙƙi ne inji Allah ku yi wannan duk tarantaranka da wayanka da tsare-tsarenka da tabinin naka wallahi sai ka mutu ka bar wani abu ba yanda za ka je ka cin mu komai sab ka mutu wallahi ba kai sa ba za ka mutu ka bar baya ka sa wani abu a gaba ka fara yi baka gama ba za ka mutu in Allah kuma ya yarda da kai sai ya riƙe ma baya naka su yi albarka nawa aka yi nawa wanda wani ma hanga wani ma bai san ma baban nasa ba amma da yake baban akwai niyya mai kyau dan ya zo kuma ya zama wani a ya zama wani Qur'ani ya ba mu labari cikin suratul kahf yake cewa wa ammal jidaru fa kana li gulamai ne timai ne fil madina wa kana tatahu kanzul lahumma sai Allah ya ce wa kana abu masaliya an fahimta wai ara ma suna nuna ka ana ganewa cewa shi wannan kadir da annabi Musa alaihi salam in kuna so yi karatu ku da ku tsoka mai ku jira mana annabi Musa alaihi salam da kadir cikin abubuwan da kadir Allah ta'ala ya sanar da shi ilimi boyayye daga cikin je wani gari kamar yadda Qur'ani yake ba mu labari sai ainihin a suka ki sauka su ko ruwan sha basu ba su ba sai kuma kadir yace ai ga wata katanga ta zata zube muje mu tare wannan katanga sai Annabi Musa yake cewa laushi ta datta kasta alaiha ta yake cewa amma lidan
a'udhu billahi minash shaytanir rajim وأما الجدال فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
النبي موسى عليه السلام باين ذا سرب كدير سي كدير يكي باشي شرحين باين لاباري اني ابو دايا بيو duka annabi Musa bai fahimci abin lokacin rabuwarsu da ya zo sai kadir ki tattu zan baka labari tun da kan jirgin ruwa da na sara shi har yaron da na kashe har wannan katanga da muka ce mutayar bayan mutanen garin sun iso karbu duk zan baka labari sai ce kaga wannan katanga jidar wannan katanga da muka tayar ya ce to akwai wa'ansu yara gulamai ne timai ne fil madina wa'ansu yara marayu a wannan garin wannan katangar gidansu babansu kuma ya mutu kuma wakala ta tafi kan zulam a ƙarƙashin wannan gini da zai faɗi akwai dukiyarsu a kwance a ƙarƙashin gini ubansa da zai mutu suna kanana ba wanda zai bewa a je dukiyarsu sai tona wannan rabi sai ya sa dukiyar sai dora gini aka da niyyar cewa in sun girma sun yi hankali Allah zai bayyana musu dukiyarsu an fahimta to katangar za ta gaji za ta zubi kuma yaran ba su kai shekarun baraka sai Allah ya sun kayar da kadir cewa ga wani aiki cin kuje ku suka ji suka tada wannan gidi ya ci kashi ne dalilin tada wannan gidi wakana ta taukan zullo ma sai amma yake cewa kana abu ma sariya baban nasu da ya mutu ya bar suna karana mutumin kirki ne ka ji gadan da ake barwa yaya ba gadan da mutiya ba gadan kwalaye ba da wa'ansu lambobin yabo na duniya lambobin yabon banza da wani duk ba su zaka bar musu ba wallahi Allah kuwa kai kokarin zama mutumin kirki wanda shine babban gadan da zaka barwa bayanka shi yasa Imam al-Hasan al-Basri afwan Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz yazo zai mutu dab da mutuwarsa sai na kusa da yake cewa to ya Amir sai zaka mutu kuma lokaci ya fara tafiya amma mun ba mu ga wani abu da ka barwa bayan ka ba wata dukiyar ka ce ga wani katon gonan ka ko ga wani kamfanin ka saboda mu ba ga komai ba yace haka ne yace yaran nan da zan bari in har mutanen kirki ne to Allah ya yi alƙawarin zai jibuta da murusu in kuma mutanen banza ne duk abin da na bar musu zai taimake su wajen saban Allah an gane ko wanda Allah ta'ala yake cewa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab
inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin
Umar bin Abd al-Aziz sai fada wa mutane sai musu istidlali da wannan aya yace inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab majibincin al'amari na shine Allah wanda ya saukar da alqur'ani shine alkitab yace wa huwa yatawalla salihin ba ma ni ba duk mutumin kirki to Allah shine yake jibutar lamarin ka zama mai tarbiya ka bar wa ƴaƴanka tarbiya shine gado an fahimta amma nawa akai wani ma bai san iya duke da ya mutu ya bari ba amma in dai dan wannan dukiyar ce akwai yaron da an mutu an bar mai kudin da ya fi kirga amma yanzu ya zama to dan maula dan bara-bara yi ba komai to ashe wai wayan ka bar musu dukiya da gidaje duk ba shi bane kai ka kinu ka zama mutumin kirki ka ba su tarbiyya iyaka iyawarka wannan shine gado da yawa za ka ga wa'ansu musamman wanda suka hau layi na da'awa za su baka labari wallahi lokacin da mahaifinsu ya mutu ba wani bai sani wani iya karamin yaro dan ni zan buga misali a kai lokacin da mahaifina ya rasu ina da tilawar gizo goma ko sha biyu ne ko sha ɗaya wallahi a lokacin ko kwatan qur'ani ban gane ce kuma a lokacin ko firamare ban yi ba kuma ni ne karamin ɗansa duka mun zo wajen goma sha biyu ne da karami amma cikin hikimar Allah ya mutum ya bari gashi an haddace qur'ani gashi an fara karatu boko yanzu ina da digiri ne cikin godiyar Allah ko ba gaskiya ba amma ya mutu ko firamare ban yi kuma ba shi da wa ba shi da gani ba shi da wa ba shi da gani ba mu da bani da babba haka ya rasu ya bar mu sai yan uwa da yi da yan ungeta amma Allah sai ya riki hannun rayuwar aka ta nawa aka mutu aka bar musu dukiyar da san zama zan zagi a gani san zama fitina katan da aka musu ba gata bane saboda babban abin da zaka barwa bayanka ka bar musu gado alkhairi ka kiyaye ka bi umarnin manzon Allah ka bi umarnin Allah iya iya wanka ka bar abin yabo bayanka sannan su kuma ka hakura ka dura su kan tarbiyar musulunci wannan shine babban abin da zaka yi bayanka Allah ya sa mata albarka to amma yanzu an so akan yaran wani malami yake cewa kai yanzu ka yadda ka je gaban Allah ya tuhume ka da dukiyar sata da dukiyar riba da dukiyar rashawa ka sani akan wai burin ka barwa ya yanka da matarka kai ka yadda ka gyara musu rayuwar su a duniya ga kai kuma ka je Allah ya kama ka da azaba ka yadda da wannan inda hankali a duk ko kokolo ka zaka yadda da wannan abinda kake ta karma karmar ka tara ko kimshe ka aje kai ka san mahal bane ka san kuma ka san zaka mutu ne abinda kake tunani ka mutu ka barwa baya ka dukiya ne zaka bar musu to amma ka kai sa tunani kai hankali mana abubuwan da kake ta kimshewa na kadarori da hasa dasa da kake bani ka san yanda kake tara su ba hanya bace miki zaka mutu ka barwa bayan ka kai kaya da kaje Allah ya ma tumar sata akan zaka gyara rayuwar yanka kai da wannan kuma kusan illa dukiya ba wallahi ko kidnapping kake ka tara kudi idan ka mutu ya aika halaza su kai kuma zaka ci uban ka a lahira a shi ne gaskiyar magana ba duk yanda ka tara dukiya ko za ta kai sama wallahi ya aika halaza su ci ba wasu ya ka tara ya duk ba da musu bane amma kai ko sai ka je ka amsa tambaya ga Allah ya ka tara dukiya ya ka batta wannan shi ne sharar dukiya ni da sharin ta da ku kuma ita kadai ce manzon Allah ya ce tambaya biyu za a yi akan taku bari ya min aina tasaba wa fi ma anfaq ta ina ta shigo sannan kuma ta ina ta fita duk tambayoyi da za a ma a gaban Allah guda biyar din nan falan dai dai ne tambaya ce single question za a yi ma to amma in an zo kan dukiya tambaya ce mai harshe guda ta ina ka tara ta idan hanyar da ka tara ta an bincika lafiya kalubi sannan kuma za a ce kuma ta ina ka kashe ta idan ka same ta ta hanyar halal amma ka kashe ta ta hanyar banza wallahi nan ma baka fita gun Allah ba yanda ka same ta mai kyau ne amma ka kashe ta al-buzuranci ta al-bahari ta nuna isa ta gadara ta nan ka kashe to wallahi Allah ba zai barka ba to ina kuma ga wanda ya same ta ta hanya ba mai kyau ba kuma ya kake ta hanya ba mai kyau ba to ga wannan shine abin tausayi gobe kiyama ga Allah kuma mu sani cewa a wannan bin umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai kokarin barwa bayan ka gado miki bayan ya ci can da aka fi ma amar abu na biyu tasdiqu fi ma amar duk abin da manzon Allah ya kawo mana labari to gaskiya ne ba shakka ba ko hutu ya ce duk maciyin riba ga abin da Allah zai masa duk maciyin rashawa da hanci ga abin da Allah zai masa wallahi gaskiya ne kar kai shakka ba labarin Facebook bane ko na media ba wannan labarin bane ma kana hadithan yuktar shi Qur'ani ba kirkiran labari bane duk abin da ya faɗa gaskiya ne gaskiya ne ya ce duk mai aikin kaza ne laifi kaza ga hukuncinsa kaza ku ba kiyama in bai tuba wallahi haka ne ba kar kai shakka in kai shakka shi dan ya cuce ka duk wanda yayi kaza to manzon Allah ya ce ga hukuncinsa ku ba kiyama kuma haka ne ka gaskata shi idan kai aikin kirki ga sakamako mai kyau in kai aikin banza ga mummunan sakamako wannan gaskiya ne tasdiqu fi ma akaba duk abin da ya faɗa aka ce ai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kasa kunne kaji wallahi gaske ne kar ka sa shakka kar ka sa kokoto duk abin da kaji ce an jawo hadisi ya ce sahabi ya ce manzon Allah ya ce to tsaya gaji kaji fassarar abin me manzon Allah yake riki gobanu ya bayar ko hani ya bayar kai kokarin jin wannan ka kiyaye domin shine hanyar da zaka fuka tsira gobalkiya abu na gaba ijtinab ma naha anhu wa zajara wajibi ne duk musulmi a wannan al'umma in manzon Allah ya hane mu ga abu mahanu in ya ja kunnan mu kan abu mahanu mu kiyaye abu ijtinab ma naha anhu wa zajara mu nisanci abin da ya hane mu ko mu taka tsantsan da abukar ma'aikatar shi tunda duk inda alkhairi yake manzon Allah ya ce daidai kwayan zarra bai shiru a kansa ba ya mana bai duk inda shari yake da zai muta nan ma bai shiru a kansa ba ya mana bai to saboda duk abin da yake ba kyau duk abin da yake ku kar ku yi wallahi zaman ka lafiya ka tsona in ka ce za ka yi shi dan ya cuci ka yau da rika kuma tun a duniya ba za ka ga mai kyau ba ba za ka ga mai kyau ba abu na hudu haƙƙin da manzon Allah yake da shi a kanmu shine wa Allah ya gofa da Allah illa bi mashara'a karamu yadda ni wa Allah bauta karama ce bautan nan ko babba to sai da abin da manzon Allah ya karanta ce wani hadisi addini anan kuma gizo yake sa an fahimta mu fahimci ma me ibada ce me mu'amala wannan suna cakudewa ta goma an zo daga cikin dalilan ilimi akwai babin mu'amala akwai babu na ibada ibada ba ta buƙatar cewa mai cewa dama can tsararren abin bi za ka yi kawai mu yi sallah ba a yanzu aka fara cewa a yi sallah a bada zakka ba yanzu aka fara cewa a bada zakka ba abu iyaye ba yanzu aka fara cewa a bi iyaye ba dama nasi ne iyanan dama haka Allah ya tsara kuma haka yake a rubuce ba yanzu aka kirkira ba ba malam wani bane ce kaza ba malam bane wa maza ba kaza bace tace kaza ko kungiya kaza tace kaza a ba wannan haka abun yake a tsare a rubuce wannan ita ce ibada ba ta canjawa ana fahimta duk tsawon lokaci tun randa Allah ta'ala ya saukar da ayat suratul ma'ida tsakiyar ayar malam domin lokaci ya fara tafiya al-yawma akmaltu lakum dinakum
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
يوم هل شهد الله تعالى كتب اليوم أكملت لكم دينكم اليوم دوسك تي ظرف لي ظرف الزمان اليوم أوانا رانا kuma yau da sai aka sama ta alif da lam aka sama ta al al ma'arifa an fahimta kamar a ce yawmul aid ai ka san ranar idi ai ran 1 ga shawwal da ran 1 ga kai da ran 10 ga zulhijja haka ne ko yawwa an ce yawmul arfa an sama ta alif da lam sananniyar rana ce wanda ke kasancewa ranar 9 ga watan zulhijja haka ne yawwa to kun ga tunda Allah ce ali yawma din to wata rana ce sananniya kenan amma inda to wannan rana sun ce ita ce ranar 10 ga watan Zulhijja randa aka yi hajjin bankwara shekara ta 11 bayan hijira wannan yawmu din malaman ta ce wannan rana da take al-yawma ay yawmul hajjil akbar ne ita arfa aka yi ran tara amma mafi rinjiyar magana ce wannan ranar 10 ga wata da wace garin arfa manzon Allah ya tsaye aka saukar da wannan aya sahabbai sun yi haji ake yake musu ne an ce da wannan saukar aya zuwa rasuwar manzon Allah ne kuma ga Allah kwana 86 to a wannan yinin kun ga ko wata uku ba yi ba Allah ya ce akmaltu lakum dinakum Allah ya cika muku addini duk abin da za ku iya nan aka tabi a rubuce wa atimamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata domin na aiko muku da manzo ya isar da sako na dashi wa raditu lakum al-islam dinan kuma wannan musuluncin da manzo ya zo da shi na yarda shi ne addini shi za ku yi kujira a gaban Allah ku balke a bayyana to kun ga ashe musulunci a tsare yake duk abin da za ka yi in dai sunansa ibada to dama can iyanan a tsare a rubuce abinda ake so bi za ka yi an fahimta kun ga hatta ka yi kaki ka tofar musulunci bai barka da ba ya ce kar ka tofar al-qibla kar ka tofar a dama da kai kar ka tofar inda mutane za su gani duk musulunci ya halaka wannan ka daga kafar ka tagu ka tofar ka binne ko ka samu wani rari ka toba wanda ba mai gani tofar da yau ko kaki sai da musulunci ci ga inda zaka yi shiga ban dai sai da musulunci ci kai kai ga kafar hagu kuma kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ya koya ma mana in zaka fito daga bayan gida ya ce ga abin da zaka fada ana fahimta in zaka sa tuba ga yanda zaka ci in sabon tufa ne ga yanda zaka ci in abinci aka kawo zaka ci ga yanda zaka yi ya kula musallila wa kul bi yaminik wa kul amma yadik haka manzo Allah ke faɗa Abdullahi dan Abbas Allah kare da shi yace ya kai yaro in zaka ci abinci kace bismillah sannan a kace da damanka sannan kuma kace gabanka maza Allah iya koya wa duniyar musulunci kana'a da rashin islama da adam kace bismillah karima albarkar Allah ka sanya hannunka na dama sannan kace iya gabanka ko ka hada yaran ka cin abinci ga wani dan iya kai hannu gaban wani ka buge hannu ba ba kin ya zama kamar suna ko ciya ma zai ba baki da yawa Allah zai iya dadarbar da Allah ne shi wannan ya ci hikima ka koya musu kowa ya ci gaban sa ne raban sa ba ruwanka daga gaban wannan ba ruwanka daga gaban wannan na sa zai ci kai ma Allah ka zabi shi to wannan ya ci hikimomi da manzo Allah ya kimsa irin wannan sallallahu alaihi wasallam kaga hatta cin abinci ya kai da mai daga in amma haihuwa ya ce ga yanda zaka yi tun sawa dan suna tun yi masa addu'a tun yanka abin yanka a ranar bakwai ga haihuwa duk ya faɗa abin da za shi in amma mutuwa ya ce in an ga mutum iya alamun mutuwa ga abin da ake so a faɗa mu a kame daga faɗar dukkan magana in ba alheri iya cikawa a fara birge masa ido ana sa ruwa ana shafa fuskarsa domin manzon Allah ya ce idan rai ya fita to ido iya jinsa ido iya kunsa ya zaga wani mamacin gidan sa aka kafi haka idan ne yake bin ran ya tafi ya sai ce a sa ruwa a nu a dinga haka ana goga fiskar har idan ya dawo ya rufe an ce farko idan mutum ya mutu kafin a shirye shirye wanka a samu tufa mai kyau a lullubi shi duk manzo Allah ya koya mana wannan a masa wanka ga tsarin wankan gawa ga ni kafari a masa sallah a ji abin da shi ba abin da manzo Allah ya sani to ashe ibada ba ta buƙatar cewa ta gucewa ka she dai ka karanta kai bayani ko an ka nemi ƙarin bayani ai ma amma ba wai ni in kirkiro wani abu ba da sunan wai ni musulmi ne ina sallah da a'a wanda ake so a yi ma ba gama shi ba kuma haka bane shekara 13 nan da aka yi a Makka aka yi 10 a Madina shekara 23 nan duk abin da manzon Allah ya yi a wannan tsakanin duka sunan sa ibada aiki yayi da jikinsa magana ya faɗa da bakinsa gani yayi an yi a gaban sa bai hana ba duk sunansa ibada shekaru 23 13 a Makka 10 a Madina yanzu abinda manzon Allah ya amana ka bi su duk abinda manzon Allah ya hijira ya dawo Madina har zuwa ajalin sa ka bi su kuma haka kake kokarin kirkiro wani wanda bai zo da shi ba wanda ya zo da shi din ba ba gaba ba ana fahimta to sai ka wannan ita ibada kai kokarin sanin me ibada me mu'amala ita babu mu'amala mafutu ne abu dane abu dane ita mu'amala in ba ta cika da nassin haramci ba abu ne halal yanzu misali ai ga ruwa muna sha anan ako yanzu kace ka ma nassin da aka ce in sha ruwa a wannan kofin dan garin nan idan zan kama hadisi kuwa ya yi to amma asalin abin ba abin da ya haramta shi a ciki ruwan shan ba giya bane ko yasa mana gari ne ba wani ba a ciki ai kuma kofin shan ba zinariya bane idan zinare ne ko azurfa to an hana mu sha mu musulmai idan kuma abin shan haramu ne an hana mu sha amma in dai ya tsallake wannan sira din sai ka sha kayan ka inan nasin shan kunu shan koko shan baye balaye shan coca cola duk nasin shine asalin abin mubah ne الاصل في الاشياء المباح اصل دعب معامله اصل سمبال سي دي اند حرمتي هي سما ان كل دو ابن ده الله يحرمتا نشي ده شا دد دي كون ابوبوان ان غاني كو حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنبية وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذوب على النسل وان تستقسموا بالاغلام دوك وانا سوني ابن الله حرام تاج اذا كجي بنغارا ماتا حرم عليكم امهاتكم اين دي ذاكر الدبو يوا
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
الله تعالى كان باين يا نساء فمانا إن أبو دي حرم تامانا نتشي مسمى ناما kuma an kaje bangaren sha sai maza da ce kullu musikirun khamr wa kullu khamrun haram abin sha ma'aunin sa shari'a kar ya zanto iya da maye kawai in abin sha zai sa maye to wannan an haramta ba shi amma inda an zo tiba kai ba za ka sa tifar al-harim ba ba za ka sa abin nan ba tifa ta zubata ja kasa ba za ka sa tifan al-bahari ba shine abin da manzon Allah ya ce to abin da shari'a take duba ga man tifa ke da aka zo game da maganar matan da za a aura duk matan duniya duka halal ne ka aure su in ban da wannan wanda Qur'ani ya ce ban su na farko ya ce hurrimat alaykum ummahatukum na farko uwa wa banatu da ƴaƴan da wuri wa akhawatu da ƴan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wa ammatukum da gogoninku kanwar uba ko kanwar ko yayar uba wa ammatun wa khalatun da umma ummomin yan uwan mahaifa kanwar mahaifiya ko yayar mahaifiya an gane ko wa banatul akhi da yar dan uwa wa banatul ukhti da yar yar uwa an fahimta wa ummahatukum allati arda'anakum da uwa da ta shayar da ku ba ita haife ka ba ma ita shayar da kai ita ma haramun ne ka wanta da idan yayanta gaba daya wa akhawatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku na shayarwa wannan ta haifi wance da wance da wance amma ita ce shayar da kai wannan uwa kun hada uwa wajen shayarwa to su ma wannan ƴaƴan nata ba ka aure su an gane ku shine wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummuhatu nisa'ikum da iyayen matan ku sirkar da kenan ku to amma ita da shari'a ha kuna zan ku jira ku yawa ita tana da shirin wa ummuhatu nisa'in wa raba'ibukum allati fi hujuri ita ka aure ta sai ta zo da aula haka ke cewa nan ku haka ne akai ma wadannan bare ina yan garin idan mace ka aure ta zo da ya ya ake cewa irar ma
eh agwala ke
ya gore da Hausar mu da
nan da nan din ma haka
ya to shike ta zo da agwala gida ita ce raba'ikum lati fi hujurikum lati fi hujurikum ka aure ta ta zo da ya gidanka to shar'in shine yar tana zama haram idan ka tare da uwa an fahimta amma in mujarradin daura auren ne an daura aure da uwar baka tare da ita ba sai ga wata ta yi sallama ta ji wata ce wannan ba ta yar matan ka ce da kawa ko baka tare da ita ba daga ji kai wallahi na fasa ita ta yi hakuri ta cinye sadakin ta na ga amma ni yar nake so ya halatta musulunci inda yar ta yi da ya halatta amma sharadin baka tare da uwar ni ya zanta muku akwai sharadi a idan har ka tare da uwar ta kwana a gidanka a ɗakinka to yar ta zama haram ba ta aure ta yin wa raba'ikum allati fi hujurikum allati dakaltum bihin fa in lam takunu dakaltum bihinna har in ba ku tare da iyayen su ba fala junaha alaikum ba ku da nafi ku aure su amma in ba mun iya da wahala akwai kunya an daura aure da uwa ka je kai homin shirin da fasati za ka aure ka ga aidar da nauyi an bayyana yau a fa'ilam takunu da kalti bil falajuna wa ala'il abna'ikum alladhina min asbajikum da kuma ƴaƴan da kuka haifa da cikin jikokin ku kenan ka haifa da ya haifi da ka haifi ya ta haifi da to su wannan haramun ne ka aure su an fahimta inna wa rafa'ikum allati min alladina min aslabi sai ni kuma an taje mu bayyana ku sai sannan ka haɗa ƴan uwa ya da kanwa a lokaci daya shi ma haramun ne ba za ka yi amma ka aure ta mutu ko ka rabu za ka yi auren kanwa ka aure kanwa ta mutu ko ka rabu za ka yi auren ya amma ka haɗa su a lokaci daya matsayin matan ka haramun ne inna wa an taje mu bayyana ku sai ila magarisha sai abin da yake fata can bai lokaci jahiliya to wannan kaga sune matan da aka haramta ka aure su amma in mace ba ta cikin wannan iya cin farko kenan yawa matan mahaifi kenan wani da gaske Allah saka da ake matan da ba mahaifi ya aure su ba za ka aure su ba su ma a matsayin iyaye su jago an fahimta amma matar mai martaba sarki tana cikin wannan layi matar wani hamshakin malami tana ciki matar gwamna tana ciki matar shugaban kasa tana ciki duk ba sa ciki in dai ba ta wannan layin da Qur'ani ya faɗa to in har ta fito zuwarci ka je gode sa harka a ba maki ya raba gado da kai Allah da Allah ya samu dace to mun dauko karatu kuma na ga kasar ya cika gaskiya mun haura awa guda kuma karatu na mu kasar kasar ake bi kuma asalin karatu ma gaskiya mun zo shi bai domin nayi kokarin mu takaita karatun kan bin manzon Allah da amin shi to duk kusancin fida ce wannan mu je kan darasin ba to dole mu tsaya a nan domin lokaci ya ci mana sai dai kuma wata dore insha Allah wannan ba abinda muka faɗa daidai Allah ba mun dansa abu da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya su ba mu fita Allah ta nuna mana gaskiya su ba mu fita mala yawa Allah ma addu'a ko ma ta Allah ya sa ka kai to sai wasu lafi na su ne amma ya ba Allah so su ci kije da ni ma da ya zo ya kawo da ya zo ni ka ci Allah ta'ala ya nuna mana wanda ya sa sauran masallaci sauran jami'a ya sa imamai da ya yi hukumi